بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بايعك يا أبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana haduwa a wannan masallaci na Juma'a na karkada. A yau muna 5 ga wata na Ramadan, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, shekara ta 1442, wanda ya dace wa 17 din watan 4 miladiya ta 2021. Insha Allah ta'ala wannan zai zamanto mana zama na fari a cikin karatuttukan da za a gudanar da izinin Allah a cikin wannan wata na Ramadan game da abin da ya shahi karatu na iyamata. Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana tawfiki. Wannan karatu zai kasance a cikin juz'u amma, dubi zuwa ga cewa shine wuri da aka fi yawan karantawa a cikin salloli guda 5, wanda za mu fara daga suratul fatiha sannan mu ɗauko daga suratul nas an yi sosai mai sama. Ya zamanto a lokacin da mutum yake sallah ko ake jan shi sallah gurgurdan hali, yana fahimtar abinda mai jan sallan yake hodi, ko kuma ya zamanto in a karan kai shi ne ma zai karanta, to yana fahimtar abin da yake wani. Wannan zai taimaka wa mutum akan ya samu nutsuwa a cikin sallah, dubi zuwa ga cewa nutsuwa a sallah wani abu ne wanda yake tilas, in aka rasa shi an rasa sallah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bada tawfiki. Kafin mu kai zuwa ga abin da ya shahi karatun suratul fatiha, kasancewar lokacin da muke ciki lokaci ne na Ramadan, nike so in dan fadakar da kaina wasu ƴan kalimat ƴan kadan akan abin da ya shahi azumi, in fadakar da ƴan uwa musulmi. Abu na harko dai mu sani cewa li kulli ibadatin fil islam hikmatun aw hikamun, bi ma'ana kowace ibada a cikin musulunci tana da irin nata hikimar da yasa Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ta. Balbari ma dai wani lokaci zai zamanto hikimomi ne daban-daban, wanda waɗannan hikimomin nan zai iya yiwa su zamanto sun bayyana a gare mu a daidai lokacin da wasu lokuta kuma zai zamanto kai dai aiki ne na ibada Allah ya ce kai amma kuma baka san ban meye yasa aka ce kai amma kuma kai za kai kawai to sawa'un ko ya zamanto mun sani ko ya zamanto ba mu sani ba babu wani abin da Allah subhanahu wataala yake shar'antawa ga bayi face wannan abin sai ya zamanto akwai hikimomi masu tarin yawa a cikin su a sannan kuma mu sani cewa hikima mafi girma da take hada dukkan wani abin da yake bauta ne ga Allah subhanahu wataala al-hikmatul jami'atu fil ibadati kulliha hiya tazkiyatun nufus wa tatheeruha bima'ana hikima wanda take hada dukkan wani abin da yake amsa sunan bautan Allah shine tazkiyatun nufus bima'ana ya za ai zuciyar dan adam ta tsarkaka ya za ai zuciyarki ta samu tsarki ta zamanto zuciya ce nagartacciyar zuciyar da babu datti a cikin ta to wannan ita ce kololuwar hikima ta shar'anta dukkan wani aikin da yake amsa sunan ibada kenan ya zamanto a dukkan aikin da zamu aikata na ibada azumin ne sallace qiyamul layli ne karatun qur'ani ne zuwa wajen karatun ne duka ya zamanto manufar mu yaya za a yi zuciyar mu ta samu tsarki ya za a yi ubangiji subhanahu wataala ya yarda da mu wannan ya zamanto shine manufar mu a cikin abubuwan da muke yi gaba daya na abin da ya shafi addini sannan ko mu sani cewa lalle su waɗannan ibadodi da muke gani idan ya zamanto ba su iya raba dan adam ba da dukkan wani abin da yake na datti ne to lalle tabbas ibadan nan batta da wani tasiri ko kace batta da wani amfani game da wannan mutum to watan ramadan ubangiji subhanahu wataala ya fifita shi akan sauran watanni gaba daya dan haka watan ramadan yake zamanto wa madrasatun lil ajyal bima'ana wata makaranta ce game da al'ummomin da suke zawwa waɗannan su zo su shuɗe wasu su zo su shuɗe to kowace al'umma idan ta zo ramadan a gare ta a matsayin makaranta yake bima'ana aikin da ɗan adam zai aikata a cikin watan ramadan irin gara basan da zai samu na lada ya sha bamban da aikata wannan aikin a wajen watan ramadan wallahi dukkan wanda Allah maɗaukakin sarki ya nuna mishi watan ramadan haƙiƙa ubangiji subhanahu wataala ya maka wata baiwa da wata ni'ima da wani karamci na cewa ga lokacin da ya kamata ka zage damsanka ka aikata ayyuka na alheri zai iya yiwa ya zamanto ramadan na gaba wanda zai zo za a yi shi ba tare da ni ba ko kuma za a yi shi ba tare da ke ba ko kuma za a yi shi ba tare da mu ba wa ma zalika ala Allah bi aziz da haka dama ce a yanzu Allah subhanahu wataala ya kadarta mana muna raye mu san cewa yaya za a yi mu aikata ayyukan da zai zamanto mun samu tsira a wajen Allah subhanahu wataala manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wani lokaci ya zo zai hau minbari da ya taka na fari ya ce amin ya taka na biyu ya ce amin ya taka na uku ya ce amin sai sahabbai suke tambayan shi ya ma'aikin Allah menene sirrin cewa aminkin nan daga cikin amsan da manzala ya basu manzala yake cewa mala'ika jibril ne yake addu'ar cewa lalle Allah ya turbuɗa hancin mutumin da Ramadan ya shigo har ya huta bai aikata wani aikin da zai zamanto mishi ba a matsayin sababin samun tsira a wajen Allah subhanahu wataala wannan mutumin Allah ya turbuɗa hancin shi a ƙasa a lokacin mala'ika jibril ya ce amin to kaga lalle tabbas lokaci ne ba na wasa ba lokaci ne da ya kamata mu bada hamzari mu bada kulawa mu yi kokari matuƙa mu ga cewa mun aikata ayyuka managarta ubangiji subhanahu wataala ya mana tawfiqi a iya daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye a cikin wannan wata mu zamanto masu gaggauta bude baki daga lokacin da muka tabbatar da cewa lalle rana ta rige ta fada to kar a jira cewa dole sai ladana angon ku ya kira sallah ko ladana a masallacin ku ya kira sallah ko kuma a dole sai duhu ya shiga ai yanzu an sha da haske a daga an samu nutsuwa da sakankan cewa lalle tabbas cewa kasfar rana ya fadi to abin da ake bukata shine mutum ya yi kokari ya bude baki ya zo a cikin as-sahihain daga hadisin Zaid ibn Thabit Allah kada ya raya gare shi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu fitra lalle mutane ba za su gushi ba suna cikin alheri suna cikin nagarta matukar sun gaggauta bude baki sannan kuma duk mutumin da zai yi azumi wanda mutumin yana samun farin ciki a lokacin da yazo shan ruwa sannan kuma haka yana farin cikin haduwar shi da Allah subhanahu wataala zaka ga duk yanda wasu lokuta azumi zai yi wahala akai a kawo da kyar mutane ana jan jiki dai akai inda za a sha ruwa amma kuma ana shan ruwa sai kaga mutane sun samu wani hamzari sabu wani kuzari na musamman a wajen yin wannan azumi sanaya daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye akan abin da ya shafi azumi mu yi kokarin matuƙa ya zamanto muna yin sahur manzala yake cewa ku yi sahur saboda a cikin sahur akwai albarka kenan mutum kar ya bar yin sahur da nuna cewa kamar wata bajinta ce manzala ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur saboda a cikin sahur akwai albarka da haka iya da ke mutum koda misali in ka ci abinci cikin ka yana rikicewa ya rude to sai ka tashi koda ruwa ne ka kwankwata da niyyar cewa ka tashi yin sahur ne sai kaga ubangiji subhanahu wataala ya baka ladan da ake baiwa waɗanda suka yi sahur sannan mu kiyaye a cikin abin da ya shafi azumi daga faɗan maganganu kalmomi na batsa zage-zage faɗin maganganun da ba a amfanin duniya ba a amfanin lahira a cikinsu mu yi kokari ya zamanto a cikin wannan wata na Ramadan mun nisance su saboda manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ruba sa'imin so da yawa zaka samu wani mai azumi laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal-'atsha zaka samu a cikin abin da ya sha azumin shi ba abin da yake samu in ba kawai wahala ba na ishuwa da yunwa ya ji ishuwar banza ya sha yunwar banza kuma ƙarshe ya zamanto ba ya da ladan aikin da ya aikata me yasa saboda kalmomi da yake ambatawa na batsa ko zage-zage ko kalmomi marasa amfani ko kallace-kallace marasa amfani da sauransu a watan Ramadan kamar yadda wasu daga cikin mutane suke fahimtar cewa lokaci ne na yaya za a yi ka samu wani abin da zai rage maka tsawon wuni ya rage maka tsawon lokaci kawai dai abin da suke bukata shine ya za a ce ga rana tana dab da ta fada da haka za ka samu wani zai wuni sukutum abin da yake kallo kawai shine funafunai wani zai sayi kile na musamman wani zai sayi tele mai kyau wai duka shi isti'dadi ne yake istiqbal Ramadan kimtsawa ne yake saboda tunkara watan Ramadan amma wata hanyar a je a samu shi siri kaza a samu shi irin film kaza saboda a wuni yana kallo tunkur to wannan mutum ya tabbatar da cewa yayi asara kuma yayi hankali idan bai hankali ba azumin shi zai zama tawo shi a matsayin ishuwa da yunwa suke na banza babu wani ladan a wajen Allah subhanahu wataala ƴan uwa musulmi mu rika yin azumi a da saba da niyya ta cewa muna so ubangiji subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin masu jin tsoron shi ubangiji subhanahu wataala da ya ambaci an farlanta azumi karshe sai yake cewa la'allakum tattaqun saboda ku samu tsoron Allah ku samu wani abin da zai kare ku daga azabar Allah subhanahu wataala sannan kuma azumi a karan kanshi manzala ya ambata shi a matsayin cewa as-siyamu junna ma'ana azumi kariya ne azumi wata garkuwa ce ma'ana wata alaka ce tsakanin Allah subhanahu wataala da shi da bawan shi kaga zaka iya kebancewa a irin wurare daban-daban inda babu wanda yake ganin ka zaka iya aikata abin da kaga dama amma dai tsoronka ga Allah subhanahu wataala zai sa ka ji tsoron ka ji girman Allah ka hararo girman Allah a cikin zuciyarka wannan sai ya kasa baka dama ka sha abin sha ko kuma ka ci wani abin da ake ci to wannan duka iya maka nuni akan lalle azumi iya ɗaya daga cikin abin da yake sa mutum ya zamanto iya da tsoron Allah sannan mutum ya jure yayi abin da ya kamata shi azumin gaba ɗaya ayyamul ma'dudat ne imana wasu kwanaki ne abin ilgawa kaga duka yau shi aka fara wannan Ramadan yanzu yau muna 5 ga watan Ramadan idan sati ya sake kewayowa mun zamanto sha wani abu ga watan Ramadan idan wani sake kewayowa tuni an shiga cikin qiyamul layli an fara hada-hadan sallah shikenan kuma azumin ya riga ya kare sai kuma wanda Allah ya mushi baiwa da kidar dogo ya zamanto Ramadan din gaba da shi zai kenan ya zamanto muna azumtan wannan Ramadan din kamar ya zamanto wannan shine Ramadan din mu na karshe kuma yana iya zamantowa na karshe ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu karantarwar da ayyuku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita sannan abu na karshe da zarrihi da shi akan abin da ya shahi Ramadan mu yi kokarin kyautatawa zuwa ga waɗanda ba su da ana cikin yanayi na kuncin rayuwa zaka samu da yawa daga cikin mutane suna fama da abin da za su samu su sa a bakin su to irin waɗannan lokuta kai da Allah ya hore ma kai kokari matuka komai karancin abin da Allah baka ka duba wanda yake da bukata ya zaman to kana taimaka mishi iya ɗaya daga cikin sirrin cin nasara a cikin rayuwa taimakawa mutumin da baya da ubangiji subhanahu wataala mana tawfiki kenan kai tsaye insha Allah ta'ala zamu fara da suratul fatiha bimana ummul qur'an wanda ita ce matashiyan karatun qur'ani mai girma gaba daya wanda ita ce sura da ake kira ta da suna alhamdu ko kuma as-sab'ul mathani ko kuma ka kira ta da suna ummul kitab waɗannan duka sunaye ne na ita wannan sura suratul fatiha wanda zamu karanta anan gaba insha Allah ta'ala amma kafin mu kai zuwa ga fara karatu ita wannan sura nike so in fadakar da kaina akan muhimmancin da littafin Allah yake da gare mu a cikin rayuwarmu gaba daya mu sani cewa inna kitaballahi azza wa jalla huwa habluhul matin littafin Allah mai girma wanda ita ce igiyar Allah mai karhi a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alqur'anin da kuke gani wani kamar igiya ce wanda aka zaro muku ita daga sama wani bangaren ta a wajen Allah subhanahu wataala wani bangaren ta kuma a hannu buku daga ku yi ruko da shi ya zamanto kura da kaso mai girma a cikin abin da ya shafi alqur'ani mai girma sannan kuma wasiratuhul mustaqim shi alqur'ani da kake gani shine tafarkin Allah wanda yake mai kyakki dukkan mutumin da zai yi kokarin aiki da abin da alqur'anin ya zo da shi yana karanta shi yana kokarin aiki da abin da ya zo a cikin shi to wannan mutumin tabbas ya shiryu tafarki wanda yake madaidaici sannan kuma mu sani cewa lalle alqur'anin nan mai girma iya daga cikin wasafin da ubangiji subhanahu wataala ya bashi Allah yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanu min rabbikum
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وشفاء وأنزلنا إليكم نورا مبينا
وبنجي سبحانه وتعالى كتشوا يا أيها الناس كأن كرا نزوا القوة imana sawa'un mutum mai imani ne ko mara imani ne wannan kira ne da ubangijin halittu gaba ɗaya yake yi ga halittu yake kiran cewa qad ja'akum haqiqa ku bada himma ya zo muku burhanun imana wata hujja wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo muku min rabbikum daga wajen ubangijinku wa anzalna ilaykum nuran mubina Allah yake ta mun sabkar da haske mabayyani a gare ku dukkan mutumin da zai yi ruku da alqur'ani to lalle tabbas wannan mutumin ba zai tabe ba ba zai yi asara ba sannan daga cikin wasafin alqur'ani dai Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum
ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin
ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nas nan ma kira ne zuwa ga mutane gaba daya yake cewa qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum ku sani cewa haqiqa gargadi ya zo muku daga wajen ubangijin wa shifaa'un lima fis suduri sannan kuma wannan gargadin wannan alqur'ani mai girma shifa'un waraka ne lima fi suduri game da abin da yake cikin zukatan mutane duk wani abin da yake tare da dan adam na munafici na keta na hasada na kyashi na wane ne na kafirci na dukkan wani hali wanda yake baya da kyawu to alqur'ani mai girma shine maganin wannan cutar da mutum yake fama da ita wa shifa'un lima fi suduri Allah ya ce wa hudan sannan qur'ani da kuke gani lalle shiriya ce wa rahmatul lil mu'minina kuma sannan rahama ce ga masu imani lalle sabkar da alqur'ani mai girma rahama ce ba ta wasa ba akan dukkan halittun Allah subhanahu wataala sannan kuma bi sifatin khassa akan masu imani wallahi mu yi kokari matuƙa mu amfana da lokutan mu lasiya ma a cikin wannan wata na Ramadan wajen karanta alqur'ani mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku karanta alqur'anin nan saboda wani lokaci zai zo ka dauko alqur'anin ka bude ba abinda zaka gani in ba hararin takardu tasba ina rubutun yake ubangiji subhanahu wataala ya dauki abin shi da haka ba karamin dama bace ba mutun ya bude alqur'ani ya karanta mutun ya zamanto daga cikin dabi'ar rayuwar shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana roƙon Allah subhanahu wataala akan Allah ya bashi juriya da jajircewa akan karanta alqur'ani mai girma da haka karatu alqur'ani rahama ce ga dukkan wani mutum mai imani sannan daga cikin wasafin da Allah ya yi wa alqur'ani Allah ya ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyana likulli shay'in
wa nazzalna alaykal kitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin وهدى ورحمة للمحسنين
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين
وهدى ورحمة وبشرى للمحسنين
وبنجي سبحانه وتعالى كتاب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا الله تحقيقا من سبكر أدريك القرآن تبيانا لكاشنا بيانين ورورا amma wannan bayanin Allah yake cewa likulli shay'in game da dukkan komi kamar da yake cewa a wani wuri ma farratna fil kitabi min shay Allah ce babbar komi ba babu wani abin da ake bukata akan ayi bayani akan shi face sai da ubangiji subhanahu wataala yayi bayani akan shi a cikin alqur'ani mai girma sannan wa hudan ichi alqur'anin nan shari'a ce wa rahmatan rahama ce wa bushra kuma albushri ne amma gawa lil muslimina ga dukkan wani mutum da ya meka wuyan shi zuwa ga Allah subhanahu wataala kenan karatun qur'ani lalle tabbas shari'a ce sannan kuma rahama ce ga dukkan wani mutum mai imani da haka wajibi ne akan mutum mai imani ya ga cewa ya samu kaso mai girma a cikin qur'ani mai girma kamar da Allah ya kara wasafta shi da cewa kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbur
kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab
ubangiji yake cewa kitabun shi alqur'ani da muke gani littahi ne anzalnahu ilayka muka safkar da shi zuwa gare ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan alqur'ani ko mubarakun abu ne wanda yake tattare da tarin albarka duk mutum wanda ya zamanto sajiyar shi sabon shi kai kawon shi karanta alqur'ani ne to wannan mutum zaka same shi mai albarka a cikin rayuwa gidan duniya sannan kuma a gobe kiyama za su kasance daga cikin ƴan ajin tabarkallah a wajen Allah subhanahu wataala Allah yake cewa li yadabbaru ayatihi an safkar da alqur'ani nan ne ba saboda a rika rubuta ana sha ba a li yadabbaru ayatihi mutane su rika tintintine su rika lura da ma'anonin da suke cikin waɗannan ayoyin su ƙara gane girman Allah subhanahu wataala su san yanda za a bauta wa Allah subhanahu wataala su san menene Allah ya halatta meye ya haramta wani irin hukunci hukunci aka tabbatar a cikin alqur'ani a san wannan shine manufa ta safkar da alqur'ani mai girma Allah yake cewa wal yatadhakkara ulul albab sannan kuma ma'abuta hankali lahiyayye za su zama to suna wa'aztuwa suna lura akan abin da yake cikin alqur'ani mai girma wannan alqur'anin da yake hannunmu shine alqur'anin da Allah ya safkarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah yake ambata cewa la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi
la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi تنزيل من حكيم حميد
وبنجي سبحانه وتعالى كتي وقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بمعنى دكا وانا ابوان ديكي نبنزا كونا ورقي بايا زوى القرآن كوتا قبقريش كوتا بايش بريد وانا القرآن تنزيل سبككين من حكيم daga wajen mai hikima hamidin abun godiya shine Allah subhanahu wataala lalle alqur'ani mai girma ni'ima ce mai girma a gare mu mu wasu imani akan mu yi kokarin bibiyar karatu alqur'ani mai girma wannan iya daga cikin abinda zai sa bawa ya samu karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala alqur'ani mai girma an sabko da shi saboda wasu al'amura guda uku abu na farko at-ta'abbudu lillahi bi tilawatihi bimana akwai abubuwa guda uku wanda duk abin da zaka kai ka kawo Qur'ani yana magana ne akan su. Abinda ake umurce mu game da Al-Qur'ani abu na harko an na ta'abbada mu bauta wa Allah subhanahu wata'ala bi tilawatihi ta hanyar karanta Al-Qur'ani in zauna in karanta ki zauna ki karanta ya zamanto wannan karatun muna yin shi ne da niyyar mu samu ladan abinda Ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar akan haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya karanta harafi guda daya na Al-Qur'ani mai girma za a bashi hasana guda goma, daga hasana guda goma nan kuma za a limka ta zuwa ga hasana 700, daga 700 din nan kuma wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. To kaga babu abin da dan adam zai karanta ya samu irin wannan daraja sama da Al-Qur'ani mai girma. Abu na biyu, Al-Qur'ani mai girma umarnin da aka bamu game da shi at-tadabburu li ma'anihi, mu rika tintintini akan abin da ya shahi ma'anonin abin da ya kumsa. Kenan duk abin da yake cikin Al-Qur'anin nan mu rika tuna ma'anar abin. To tuna wannan ma'anar kuma baya tabbata, dole sai an hada da abin da ya shahi tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Kenan a lokacin da mutum ya san abin da Qur'anin ya kumsa, a lokacin da ana karanta za ka ga wani yana hawaye, za ka ga mutane sun nutsu, mutane sun yi kaza, idan sun san abin da ake faɗi musu. Amma idan ya zamanto a kawai Qur'anin karanta ne ake, ko kuma a shi da kanshi ma da yake karanta bai san me yake karantawa ba, to wannan kaga dole a rinka samun matsala, ya zamanto ka karanta aya kuma ka take ta saboda baka san ma'ananta ba. Kenan abu na biyu da aka umurce mu game da Al-Qur'ani bayan karanta shi shine mu rika tintintini game da abin da ya shahi abin da ya kumsa. Allah subhanahu wata'ala yake ta afala yatadabbaruna
afala yatadabbaruna Al-Qur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa afala yatadabbaruna alquran, wai yanzu shin mutane ba za su rika tintintini akan abin da alqurani ya kusa ba? Ku lura ku gani, walau kana min indi ghairi llahi, inda alqurani nan ya zo daga wajen wani ba Allah ba, da an samu rikici mai yawa a cikin shi da sabani mai yawa, amma kasancewar daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake. Gashi tun a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan da shekara 1440 da wani abu ana ta karanta shi wancan Qur'anin na wancan lokacin da shine har a yanzu ake karantawa, saboda Ubangiji subhanahu wata'ala ya dokan ma kanshi alƙawarin kare Al-Qur'ani. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra
wa inna lahu lahafizun.
Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa mu muka sabkar da adh-dhikr, adh-dhikr ana nihin Al-Qur'ani mai girma, sai Allah ya ce wa inna lahu lahafizun, lalle tabbas kuma mun dokan ma kanmu alƙawarin kare wannan Al-Qur'ani mai girma. To wannan shine abu na biyu. Abu na farko an umurce mu akan karanta Qur'ani, abu na biyu mu rika tunani akan abin da ayoyin sun kumsa, abu na uku shine al-itta'azu bihi, mu rika wa'astuwa a rika karanta miki Qur'ani kina jin Al-Qur'ani yana ratsa ki, kina jin ma'anonin abin da ake karantawa yana tasiri a cikin zuciyarki. Yawwa, wannan shine abin da yake wajibi. Amma wallahi dukkan mutumin da za a zo a rika karanta Qur'ani, ana karanta Qur'ani ana karanta mishi kamar ana ma jaki goge, imana baya fahimtar komai, kuma ko aka hankali shi ma a wani waje yake tunanin wani abu daban yake, to wallahi mutum ya komo ya binciki imanin shi, ya komo ya binciki alaƙar shi tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala. Al-Qur'ani mai girma wajibi ne idan ana karanta shi ka rika jin cewa lalle kana wa'aztuwa, zuciyarka tana tafshi tana amsan umarnin Allah subhanahu wata'ala, kamar da Allah ya ambata ayat da aka karanta kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Allah ce littafi da mun sabkar da shi a gare ka mai albarka, wanda kuma an sabkar da shi liyadabbaru ayati, saboda mutane su rika lura da ayoyin da suke cikin Al-Qur'ani mai girma, waliyatadhakkara ulul albab, sannan kuma Allah a rika wa'astuwa, amma ba kowa zai wa'astuwa sai mu abuta hankali. Dukkan mutumin da zai zamanto za a karanta ayar Qur'ani, a karanta hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, a mishi bayanin abin da suka kumsa, sannan kuma ya ji zuciyar shi ba ta raurawa ba, to lalle tabbas wannan mutumin baya daga cikin ulul albab din da Allah ya ambata. idan aka ce ulul albab sune ma'abuta ta taccen hankali lahiyayyen hankalin da bai garwaye da komi ba to waɗannan mutanen sune ubangiji subhanahu wataala yake amfanar da su game da abin da shi alqur'ani bai girma Allah sanya mu daga cikin su kenan mu yi kokari waɗannan abubuwa guda uku na harko at-ta'abbud bi tilawatihi sannan abu na biyu at-tadabbur li ma'anihi sannan abu na uku al-itti'az bihi mu riƙa karantawa mu riƙa tuna abin da ya kumsa sannan kuma mu riƙa mashi wa'azuzzukan da suke cikin alqur'ani mai girma dukkan takun sakan da muke samu a cikin rayuwarmu a yau dukkan wata matsalar da muke ga ta zama wannan matsala a yau wallahi tana da alaka ne kai tsaye da nisan da muke da littafin Allah subhanahu wataala ɗan uwa musulmi al'ummar nan cewa mutum zai zo ya mai kama ya yi shekara 50 a duniya ko shekara 60 a duniya amma karatun shi da ya kam bai wuce illa shi Quraysh ba sai ka rasa tun zaman shekarun da gaba ɗaya me yake a duniya ba ruwan shi da karatun Qur'ani ba hanyar shi bace ba harkar shi bace ba shi harkokin shi kawai shi dan duniya ne Aliyu ibn Abi Talib yake cewa ina jan kunnan ku ku yi hankali kar ku zamanto min abna'id dunya wa kunu min abna'il akhirah ku zamanto ɗan lahira kar ku zamanto ɗan duniya amma a yau abin da yake mayasudul qulub abin da ya rinjaye zukatan mafi yawa daga cikin mutane shine kasancewarsu kawai ɗan duniya ne duniya suke nema imana duniyar nan ita ce za a faɗi a tashi a kanta in dai akan neman duniya ne to ba za ka same ta ta yi ƙasa a gwiwa ba amma akan abin da ya shafi lahira to wallahi kaɗan ne daga cikin bayan Allah za ka ce suna da ba da kulawa da ba da hamzari akan abin da ya shafi lahira za mu iya ɓata lokuta masu yawa akan neman duniya amma ba za mu iya yin haƙurin minti 15 a cikin sallah ba ga rayuwar ta kasance abubuwa malam wanda Allah zai kiyaye abun ba kai ba kawa haka za ka ga so da yawa mun shiga cikin matsaloli mun shiga cikin tashin hankali me yasa saboda mun yi nisa da abin da yake ba da nutsuwa a cikin rayuwa mun yi nisa da karantarwar da ya kamata a ce ita ce ake gani tana tahiya da kafafuwanta a cikin rayuwarmu za ka duka wannan babu a cikin abin da ya shafi zamantakewa ne yau da gobe abin da ya shafi zamantakewa na aure ne abin da ya shafi zamantakewa tsakaninka da uwayenka abin da ya shafi kasuwancinka abin da ya shafi aikinka abin da ya shafi wane ne ka za ka samu nisa da aka yi da littafin Allah iya ɗaya daga cikin abin da shi ne mafi girman abin da ya aifar wa ya arfar mana da cakwake da muke ciki a yau ga duniyan nan ga rayuwar nan kuma kowa ya kasa jin daɗin rayuwar kuma ga mu a rayuwa Allah shirye da mu karantarwar da aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita insha Allah kenan sai mu fara suratul Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم تسمى الله من رحمة من جنكي bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai a wannan sura ana kiranta da suna suratul fatiha ko kace ummul qur'an ko kace as-sab'ul mathani da sauran sura sunaye daban-daban wanda malamai suka mata suratul fatiha kasancewar an bude alqur'anin da ita summiyat bi hadha al-ism saboda an buɗe alƙur'ani mai girma da ita ce sura ta farko a cikin alƙur'ani a ɓangaren da ya shafi jeren tasu da aka yi daga suratul fatiha sai suratul baqara ba sai suratul nas ba suratul nas ita ce sura ta ƙarshe a jerin da aka ma alƙur'ani daga fatiha sai baqara daga baqara ali imran nisa'i sannan ma'ida sannan an'ami sannan arafi sannan abin da ya kawo har suratul nas to wannan sura ita ce sura da aka buɗe alƙur'ani mai girma da ita sannan kuma wasu daga cikin malamai suna cewa annaha aw innaha awwal suratin nazalat kamilatan ita ce farkon surar da ta sabka gaba dayanta bimana sura ce wanda suku tum da guda aka sabkar da ita gaba daya ba sabkar da wasu aya yau ba aka bar wasu kaso sai gobe wasu kaso sai ji a gaba daya ta aka sabkar da ita sannan wannan sura suratul fatiha malume suke cewa inna tashtamilu ala mujmal ma'ani alquran ta kumshi hadaddun bayanan da alqurani mai girma yazo da shi min ma ta'allaq bit tauhid abin da ya shahi tauhidi dayan da Allah subhanahu wa ta'ala zaka samu a cikin suratul fatiha sannan wal ahkam zaka samu abin da yake da alaka da hukunce sannan kuma wal jaza zaka samu abin da ya shahi sakamakon da za a ba bayi a lokacin da suka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma da irin sauran bayanan da ita wannan sura ta kumsa wanda ake kiranta da suna ummul qur'an a dalilin waɗannan abubuwa suratul fatiha sura ce wadda ta keɓanta da irin matsayi da take da shi daban-daban kaɗan daga cikin matsayin da take da shi shine dukkan mutumin da zai yi sallah bai karanta suratul fatiha ba wannan mutumin baya da sallah to wannan sura kuma iya daga cikin muhimmancin da take da zaka ga cewa a kaɗan a wuri muna maimaita ta sama da sau 17 a cikin salloli guda biyar za ka karanta asuba sau 2 a karanta azhar sau 4 lasar sau 4 in kada ya zama 10 magariba in kada ya za ka karanta ta sau 3 in kada ya zama 13 sannan kuma ka mata karanta 4 a cikin sallar isha'i in kada zai baka raskwanan adadi 17 to wannan sura lalle tabbas manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da bai karanta ta ba to wannan mutumin baya da sallah la salat liman lam yaqra fiha bi ummi alquran babu sallah ga mutumin da bai karanta suratul fatiha ba sannan kuma wannan sura sura ce wanda ana yin ruqya da ita bimana dukkan mutumin da baya da lahiya ko ma wani irin rashin lahiya ne ana iya karanta wannan sura a tofa a cikin ruwa a bashi ya sha ayi tai ana maimaitawa da iznin Allah subhanahu wataala wannan mutumin sai ya samu lahiya wanda daga cikin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam ya iske wani jagoran al'umma kunama ta halbe shi bimana kunama ta cije shi da kunama nan ta halbe shi sai aka ce aje a zo da wanda zai yi maganin wannan sai aka je aka zo da wanda daga cikin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai ya karanta suratul fatiha sai tofa a wajen kawai da izinin Allah sai Allah ya cire wannan radadin da wannan mutumin yake ji wannan mutumin a dalilin dadin da ya ji ya dauki wani kyauta ta musamman yama wannan sahabi lokacin da yazo yake hadiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake ce mishi wa bayu dirika annaha ruqya wa ya sadar da kai cewa wannan sura magani ce kenan sura ce wanda tana kumshe da asrar ta kumshe da sirri da yawa kenan mu yi kokarin kiyaye ta kamar da muka ji alaramma ya karanta ta saboda so da yawa ana samun matsala wajen hatta karanta ita sura a karan kanta yan uwa musulmi alqur'ani mai girma ya sabka da harshen larabci bai sabko da harshen hausa ba ko barbarci ko fulatanci ko na harshe makamancin wannan qur'anan li arabiyyan ghayra di'wajin la'allahum yattaqun qur'ani ne ba larabi alqur'ani da harshen larabci ya sabka daga duk wanda zai karanta qur'ani wajibi ne karanta shi larabci wannan larabci kuma iya da irin nashi babbaku iya da nashi harfai ka je ka karanci harfan nan gaba daya ga irin kamanceceniya da harfan larabci suke da a tsakanin su da junan su idan ka dauki misali ha'un da kha'un da ha idan ka dauki misali kai fataha ga hamza ka ce mata a kai fataha ga ayun ita ma ka ce mata a amma za ka samu wasu suna hada su gaba daya babu bambanci tsakanin zan da zai da zuwa sannan ko haka za ka samu babu bambanci tsakanin sa da so da sauran abubuwa makamantan wannan mu yi kokari matuƙa ya zamanto karatunmu da muke na wannan sura to muna karanta ta ne tare da cikakken yadda ake karanta ta sannan kuma shi qur'ani ba iya larabci yake sa ka koye shi ba a qur'ani ana karanta shi ne an tariqi talaqqi wani ya koya ma wani har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har a yau a irin kasashen Saudiya akwai inda zaka zauna a karantar da kai Qur'ani a baka ijaza ta karatun Qur'ani imana shaidan karatun Qur'ani wanda kuma sanadin yana tikewa ga ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wani ya karantar da wani zuwa ga wani zuwa ga wani zuwa ga wani har zuwa sahabi har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba iya larabci yake iya saka karanta alqur'ani ba bal innama abinda zai sa ka iya karanta qur'ani shine ya zamanto an koya maka shi kenan ka zauna gaban malami ya karantar da kai ubangiji subhanahu wataala yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah rabbul alamin wanda shine ubangiji na halittu gaba daya alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai bima'ana alhamdulahu subhanahu wataala dole dan adam ya ma Allah subhanahu wataala godiya saboda dukkan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da yake tare da kai na ni'ima na hankali ne na abin da ya shahi gani ne na abin da ya shahi kafahuwa ne na abin da ya shahi hankali ne na abin da ya shahi musulunci ne wadata ce wane ne duk wani abin da dan adam yake takama da shi na ni'ima to wannan ni'imar daga Allah subhanahu wataala take to kaga Allah nan lalle yastahiqu an yuhmad ya cancanci dukkan bawan da babu tuluba to ya kamata yi godiya ga Allah subhanahu wataala shi ne aka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wani Allah shine rabbul rabbil alamin shine ubangijin halittu gaba daya saboda duk abinda ba Allah ba halitta ne kamar da Imam Shafi'i ya ambata duk abinda ba Allah ba halitta ne daka bawa ya zamanto bai godiya ga Allah subhanahu wataala a cikin abubuwa na yau da gobe to wannan aya ta alhamdulillahi rabbil alamin zamu ga akwai fa'idodin da ya kamata mu kalata daga cikin ta abu na farko isbatul hamdul kamil lillahi azza wa jalla tabbatar da godiya godiya cikakkar godiya shagundun godiya amma gawa ga Allah subhanahu wataala irin wannan godiya ko ba amma kowa sai Allah shi kadai sannan abu na biyu lalle Allah subhanahu wataala shine ar-rabb shine abun bauta shine abun bauta shine wanda ya halicci kowa ya halicci komai kuma sannan ubangiji subhanahu wataala daga cikin irin kasancewar ubangiji abu na farko al-khalqu sannan kuma akwai al-mulk shine mamallakin komai mamallakin komai mamallakin kowa duk abin da kaga yana kai kawo ai zamanto a saman sarari ne a saman al-barru ko kuma ya zamanto a cikin sararin samaniya ne ko ya zamanto a cikin ruwa ne ko ya zamanto tsakanin samai da kasai ko tsakanin kasan a karan kansu waɗannan duka suna ƙarƙashin mulkin Allah subhanahu wataala sannan kuma at-tadbir Allah shi yake jujjuya su shi yake dabbara su shi yake kai kawo akan abin da shi tsayuwa akan al'amuran waɗannan halittun gaba daya inda Allah subhanahu wataala zai kyale waɗannan halittu kai a karan kanka Allah ya kyale ka ba za ka kai labari ko na biye ba saboda kai da kanka ka jahilci kanka da kanka shine Allah yake cewa daga cikin abin da yake wajibi ga mutum mai imani ya wa'aztu da shi ya lura ya gane girman Allah subhanahu wataala yace wa fi anfusikum afala tumsirun kai a karan kanka ka dubi kanka da kanka ya ishe ka izna ya ishe ka wa'azi ya ishe ka abun lura akan girman Allah subhanahu wataala to wannan shine abin da wannan aya ta farko ta kusa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu gaba daya kenan a lokacin da ka bude sallarka kana godiya ne ga Allah sannan sai ka ce arrahmanir rahim shi ubangijin nan rabbil alamin din nan shine arrahman shine mai rahama arrahim sannan kuma shine mai jin kai shine mai rahama sannan kuma shine mai jin kai daga cikin abin da zamu gane karkashin wannan aya isbatu hadaini lismaynil karimai tabbatar da waɗannan sunaye guda biyu masu karamci ga Allah subhanahu wataala ya daga cikin sunan Allah ar-rahman ya daga cikin sunan Allah ar-rahim kamar Allah yake cewa huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa
huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash-shahada هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
وبنجي سبحانه وتعالى يكتب هو الله شيني الله Allah da la ilaha illa huwa babu wani abun bauta ba zaka cancanta sai Allah shi bautan Allah da muke yi Allah cancanta ne yayi mu bauta mushi saboda ga irin ni'imomin da wa asbaga alaikum ni'amahu ga irin ni'imomin da ya zuba a gare mu gaba daya da haka ya cancanci cewa lalle mu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala yace huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi washahadati sai yace huwa ar-rahmanu ar-rahim sai yace huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbiru wadannan duka daga cikin sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala manzon sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa akwai ma sunayen da Allah wanda babu wanda ya san su sai shi amma abinda ake bukata a gare mu a lokacin da muka tashi roƙo Allah subhanahu wa ta'ala mu gabatar da sunayen shi da jinjina a gare shi da godiya a gare shi da yabo a gare shi dukkan mutumin da zai yi addu'a ya gabatar da waɗannan abubuwa to lalle tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai karba mushi sannan mu sani cewa waɗannan sunayen na Allah kasancewar su da yawa ne ba sa nuni akan cewa suna nihi akan wasu abubuwa kuma da yawa a mai sunan guda ɗaya ne amma kuma sunayen suna da yawa sifofin suna da yawa saboda irin ni'imomin da Allah subhanahu wataala yake da karamcin da yake yi da irin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake banta da su akan wani wanda ba shi ba sunayen ga sunan burje kuma kowane suna ka dauko zaka ga iya da ma'ana tashi mai zaman kanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi 99 asman lalle Allah mai girma da buwaya iya da sunaye gomiya 99 daga cikin sunaye shi kenan ba dukan su ba daga cikin sunan Allah akwai sunaye gomiya 99 dari ba daya man ahsaha dakhala aljanna duk wanda ya kiyaye su ya san su ya san abinda saka kumsa na ma'ana ya kiyaye wa Allah wannan haƙin wannan mutumin alƙawarin shi shine samu gidan aljanna ubangiji subhanahu wataala shine ar-rahman shine mai rahama ubangiji shine ar-rahim shine mai jin kai ka duba yadda muke saba wa Allah subhanahu wataala ko ta bangaren maganar mu ko ta bangaren aikin mu ko ta bangaren tunanin mu amma duka wannan bai saba Allah subhanahu wataala ya halakar da mu jumlatan wahida wannan yana daga cikin rahama ta Allah shi halitta sama ya halitta kasa ya halitta abin da ke cikin su ya halitta mu mukin ma sannan kuma ya zuba mu a fa kasa kuma muke abin da baya so amma kuma saboda rahama ta shekali kullum ana kiranka kullum ana kiranki ki tuba ka tuba ko mu ka gyara gyara alaka tsakaninka da Allah subhanahu wataala wannan duka yana mana nuni akan rahmar Allah subhanahu wataala da haka Allah dai shine ar-rahman shine mai rahma ar-rahim shine mai jin kai aya ta gaba ubangiji subhanahu wataala yake cewa maliki yawmiddin iya daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala ko kuma iya daga cikin ayyukan Allah shine maliki yawmiddin shine mai mamallakin ranan sakamako shi ya mallaki ranan sakamako wanda ita ce gobe kiyama rayuwar da muke a duniya rayuwa ce ta wucin gadi yanzu ko in an jima gobe ko jibi gata ko gatariya satin sama wata mai zawwa shekara mai zawwa shekaru masu zawwa tabbas za a zo a nemi kowane ɗaya daga cikin mu anan ya zamanto a ce babu shi muna ina mun koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mi zai biyo baya irin aikin da muka aikata a nan gidan duniya shi ne abinda zai biyo baya da haka ubangiji subhanahu wataala maliki yawmiddin shine mamallakin ranan sakamako shi ya mallake ta shi zai abinda ya ga dama a wannan ranan shi yasa Allah yake jan hankalin mutun cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah
wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yulamun
wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wata ranar da za a baida ku zuwa ga Allah kaga turja'una maida ku ne za a yi shi'tum am abaitum ko kuna so ko ba ku so ko kun shirya ko ba ku shirya ba ko kun yarda ko ba ku yarda ba tabbas za a zo ai wata ranar da zaka mutu zan mutu zaki mutu za ku mutu gaba daya sannan kuma ina za mu koma shikenan daga duniya sai kaduna a daga duniya sai lahira daga duniya sai barzakhu daga barzakhu sai lahira kana mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan ran da ta mutu ran idan ta kasance rai ce managarciya aka dauke ta za a je a binne ta sai ta rika cewa alhamdulillah tana godiya ga Allah tana qaddimuni qaddimuni ku gabatar da ni ku kai ni kusa da cikin rami na saboda irin alherin da zai iske a cikin wannan rami idan zama to rai ce shirira rai ce ba ashariyar rai ta aikata abinda ta ga dama a duniya ana ce mata ga Allah tana a ba nan take so ba can take so ana daukan wannan ran za a kai abun ne ta za ta rika ya wailata kaito kaiton wannan ran ina za su kaita kaito kaza kaza har aka ina za a kai a kimsa cikin gabadinta da haka mutun yi hankali ya aikata ayyuka managartan da za su kasance mushi samun tsira a bayan wannan rayuwar da muke a yanzu tabbas lokaci ne wanda yana zan wasa nan kuma bayyana kusa bayyana nesa yanzu an jima kowanne lokaci zai iya zamantowa ba inda kuka sa hannu da Allah sai ya kare Ramadan da kai da haka mu yi kokarin gyara ayyukanmu mu yi kokarin gyara alakanmu tsakanin mu da Allah subhanahu wataala Allah shine mai mulki a ranar sakamako a ranar da babu wani mai mulki sai shi Allah subhanahu wataala Allah zai tambaya limanil mulkul yawm huwa yashru diyan da ake rikicin da kasa kaza ba ta yarda kaza ba kasa kaza ta kasa shugaban kasa yayi wane ne su wane ne sun yi wane ne za a zo ranar da shi wanda ake ga shugaban kasan ne zai taso daga cikin kabarin shi ba riga ba wando ba takalmi ba kaciya Allah yayi magana limanil mulkul yau waye mai mulki a yau sai kowa ya shuru babu wanda ya ise ba da amsa Allah da kanshi zai ba kanshi da kanshi amsa
lillahi wahidil qahhar
Allah sai ya ce lalle mulki ya tabbata ga lillahi na Allah ne al wahidi daya daya Al-Qahhar wanda yake mabuwayi mulki nashi ne shi kadai da ka dadam kar ya ji ya samu wani matsayi a duniya ko na dukiya ko na dangantaka ko na abin da ya shahi kudi ya ji cewa wai zai iya fandarewa Allah subhanahu wataala wallahi ka lallaba ka samu ka aikata aikin alheri dan saboda ka samu alheri a gobe kiyama za a zo gobe kiyama a yi tsayuwa ubangiji subhanahu wataala ya kadarta adadin wasu shekarun da za a tsaya za a yi tsayuwa tsayuwa na kallon juna bi ma'ana babu wanda yake fatan gama fuska da wani babu wanda yake fatan cewa yana tuna wai wani ba shi ba a kowa kanshi ne yake tunawa kullum ri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa abin da yake gaban shi kowa yake gaban shi a cikin wannan yanayin za a zo ai shekaru ba ai hisabi ba mutane a tattaru a je wajen annabi adam alayhi salatu wasalam a ce kai ne baban mu anta abul bashar ka roka mana Allah subhanahu wataala a mana hisabi a mana sakamako annabi adam ya ce ina ubangiji na a yau yayi wata fusatar da bai taba yin irinta ba sannan ko ba zai sake yin irinta ba ni ne wanda ne kaza ne kaza ne kaza ku tahi idhabu ila ghairi ku je zuwa ga wani na ba abin da zan iya yi su kama hanya su tai wajen annabi wani su tai wajen wani su tai wajen wani har sai karshe an zo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan sakamakon da za a yi za a auna aikin dan adam za a auna aikin dan adam bayan aikin da ka aikata za a auna shi Allah zai halicci aiki a matsayin wata halitta auna ta sannan kuma za a auna takardun aikin ka sannan kuma kai ma a karan kanka za a auna ka za a doko ka a doko ki a dora ka a dora ki a saman wannan sikelin yauninka ba iya abincin da kake a duniya ba ko kuma irin yaunin jinin da kake da ko kuma kato ne kai a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka ga za a zo da wani mutum kato amma la yazinu inda Allah janaha ba'udati a wajen Allah wajen a wannan mutumin nan bayyana da yaunin fiffiken saburo ba ha saburo ba fiffiken saburo mutumin yaunin shi bi mana sakat yake bayyana wani irin kalan yauni saboda ba wani kalan alherin aikin da aikata wallahi mu rika tuna irin waɗannan lokuta mai hankali da duniyar nan sannan ubangiji subhanahu wataala yake ta iyyaka na'budu anan kuma bawa yana magana tsakanin shi Allah subhanahu wataala cewa iyyaka na'budu ya ubangiji gare ka muke bauta wa iyyaka nasta'in ya ubangiji gare ka muke neman dauki muke neman tanyo muke neman agaji iyyaka na'budu Allah kai muke bautawa ko gare ka muke bauta sannan kuma wa iyyaka nasta'in sannan kuma gare ka muke neman tanyo lalle wajibi ne bawa ya tabbatar da cewa bautar da yake yana yin ta ne ga Allah shi kadai duk abin da ake a samu lada karka yarda kake yarda ka aikata wannan aikin saboda wani wanda ba Allah subhanahu wataala ba mu yi kokari mu tsantsantar da ayyukan mu gaba daya su zamanto wannan ayyuka mun yi su ne dan Allah sannan bawa zai ci gaba da cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da ni tafarki ya Allah ka shiryar da mu tafarki wanda yake madaidaici kaga shiriya wajibi ne ka rika roƙon Allah subhanahu wataala akan ya shiryar da kai saboda kalubale iya da yawa tarkatarkar tana da yawa kayayuwan suna da yawa a samar hanya dole sai ka hada da addu'an cewa Allah ya shiryar da kai kaga sai ka maimaita wannan abu al-aqal awuni sama da su 17 wanda yaso kadan ne wanda bai lafiya bai karanta su 17 ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mutafarki madaidaici kuma kowane lokaci ka zamanto a cikin halin kana neman gaskiya ne ina abin da yake gaskiya ne ka doka kai aiki da shi me Allah yace me annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya sahabban manzon Allah suka fahimci abu amma kace a mumuna ɗan kaza ko kuma a mumuna tare da kaza ko ma ba haka nan bane ba haka zalu subhanallah kana faman kasancewar da kaza ne ko kana faman yaya za'ai ne Allah ya yarda kai kaga dukkan mutum mai imani yana faman ya za'ai Allah ya yarda shi amma daga lokacin da mutum yace a mumuna tare da malam wani ba in ma ina zai tai kawai mutum tare subhanallah malam wani shi Allah ya kuma ka a matsayin manzo kalla daka bawa ya rika roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya shiryar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka wallahi fitintunun da suke cikin rayuwar suna da yawa da wanda muka sani da wanda mu sani ba na bangaren da ya shahi rayuwa da bangaren da ya shahi addini da bangaren da ya shahi zamantakewa to waɗannan abubuwa duka bawa yana buƙatan cewa ya rika roƙon Allah subhanahu wataala akan Allah ya shiryar da shi ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki wanda yake madaidaici to wannan tafarki wannan tafarki ne sai ce siratal ladina an'amta alaihi tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su tafarkin waɗanda ka yarda da su Allah ya ce wa man yuti'i Allah war rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yuti'i Allah war rasul duk wanda ya da'a ga Allah da manzon shi ka'ida ita ce da'a ga Allah da manzon shi to ya ake da'a ga Allah ya ake da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma karatu ne mai zaman kanshi Allah ya ce duk mutumin da ya haka to wannan mutumin fa ulaika yana wannan mutumin ma'al ladina an'ama Allah alaihim kaga waɗanda suka zamanto da'a ga Allah da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to waɗannan mutanen suna daga cikin waɗanda an'ama Allahu alaihim Allah ya yi ni'ima a gare su ya hada su tare da tawagata minan nabiyyin annabawa ne was-siddiqin da siddiqai wash-shuhada da shahidai was-salihin da iya na gari bi ma'ana dukkan wani mutumin arziki a gobe kiyama in ka tashi in kika tashi zaka ga kanka tare da su a dalilin da'a ga Allah da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama biyayya da Allah da manzon shi yin addinin musulunci akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah yake cewa hasuna ulaika rafiqa ya kyautatu yayi kyawu ya zamanto waɗannan su ne abokan tahiyanka annabawa siddiqai shahidai salihan bayi to shine anan Allah yake cewa siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda ka yi ni'ima a gare su ghairul maghdubi alaihim ba waɗanda ka yi fushi a gare su ba wanda ka yi fushi a gare su sune al-yahud sune yahudawa waladdallin haka kuma ba waɗanda suke batattu ba batattu kuma sune suwa sune annasara sune krista kidan kana roƙon Allah ya shiryar da kai tafarki wanda yake madaidaici tafarkin waɗanda aka yi ni'ima a gare su ba waɗanda aka yi fushi a gare su ba sannan kuma ba waɗanda suke batattu ba wannan shine karshen abinda suratul fatiha ta umsa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu arrahmanir rahim mai rahama mai jinkai maliki yawmiddin mai mulki ranar sakamako iyyaka na'budu gare ka muke bauta wa iyyaka nasta'in gare ka muke neman taimako ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai hushi a gare su ba waladdallin sannan kuma ba waɗanda suke batattu ba sannan a gobe insha Allah ta'ala za mu ji hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama game da mutum in ya kabarta sallah yana karanta suratul fatiha kana hodi ne Allah yana baka amsa kana hodi Allah yana baka amsa ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu karantarwar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita insha Allah ta'ala kenan anan zamu dakata sai gobe kuma a ƙarshe 11 Allah subhanahu wataala ya shirye da mu karantarwar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله